ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar ta yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, kamar yadda muke a nan gundumar Colombia. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, insha Allahu, a wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. Idan har ba ku manta ba, muna bibiyar halin da ake ciki a jihohin arewacin Najeriya, inda ake ƙara jefa iyaye, ɗalibai har ma da malamai cikin halin ɗarɗar a fannin ilimi, sanadiyar ayyukan 'yan ta'adda.
A matsalar da ake fuskanta ta ɓangaren tsaro a harkar ilimi na iya kawo tasgaro ga harkar ilimi a jiharsa ta Kaduna.
Ai, ruwan da ya duke da shi ne ruwa. Mu tunda an sace mana ɗalibai a makarantar Afaka, kuma muna da labarin duk mun san abin da ke faruwa a birnin Gwari da waɗansu makarantunmu da ke Cikun, da ke Kajuru, da ke Kagarko. Mu mun san abin da muke ciki, kuma duk ɗan da aka sace ko inda aka sace ƙwaya ɗaya a jihar Kaduna, muna cikin wato jinmami, muna cikin tashin hankali tare da iyayensu. Mu a wurinmu ko kwaɗe ne ya isa mu ɗauki dukkan matakan da muka ɗauka. Ran mutum ɗaya a wurinmu yana da muhimmanci, a wurinmu ba za mu yi wasa da shi ba. Sanin cewa durin da aka ce an ɗauki yaro ɗaya, to makaranta gaba ɗaya harkar karatu ya lalace a makarantar, malamai ba za su samu kwanciyar hankali ba, ɗalibai ba za su samu kwanciyar hankali ba, saboda haka nan kuma karatu ba zai gudana ba. Na yadda ƙwarai da gaske cewa dama mu arewacin Najeriya mu ne 'yan yara ko mabaya, waɗanda ko da za a same mu a sahun baya ne a cikin harkar ilimi, kuma wannan halin da aka shiga ba shakka ya kawo tasgaro ga ilimin ɗalibai, musamman 'ya'ya mata. Don waɗansu ɗaliban tun da ma aka yi kururuwar matsalar cutar COVID-19, waɗansu sun zo makaranta sun ma ba su dawo ba har yanzu. To bare kuma da aka ce an samu matsalar tsaro, ko da sanda muke tsara ɗalibai a tsangayu daban-daban domin su zo su yi jarabawa, akwai mutanen da suka ce yansu ba za su je bariki don su jaraba ba, in ba za a iya kawo tsaro a cikin garuruwan su ba, ba za su zo ba. Wannan kin ga wani abu ne na ci baya. Yan waɗanda ba su dawo ba, muna fatan a yi amfani da shugabannin al'umma, malaman addini, sarakai, hakimai, don a yi magana da iyayensu da makaranta. Don idan ba haka ba, alƙalamin da ake bamu bayani cewa muna da ɗalibai ko kuma yara matasa wanda ya kamata a ce suna makaranta sama da 360 wanda suke garin Wacece, wanda ba sa zuwa makaranta. To idan wani ka kalli wannan yanayi na rashin tsaro, sai ga cewa to alƙalamin tashi za su yi tsare sama maimakon su ragu. Amma muna yin duk abin da yake yiwuwa gare mu wajen rage wannan alƙalamin, da jin hankalin ɗalibai, da jin hankalin iyaye, su mai da hankali kan haka ilimin, kuma su koma karatun ko dai a makaranta ɗin ko kuma a cikin gidajensu, tare da taimakon na'urori da kuma harkar karatu hanyar yanar gizo.
Shi ma takwarar nasa na jihar Katsina ya bayyana nasa fargabar, tare da nuni da cewa suna ɗaukan matakai na tsaro.
A faɗin jihar Katsina baki ɗaya, tun lokacin da wannan maganar tsaro a December 2020 ta farma a jihar Katsina, inda aka saci 'yan makaranta kamar 343 a kankara, Allah ya taimaka wajen yara aka kubutar da su. Gwamnatin jihar Katsina ta ɗauki matakai ingantattu domin iyayen su tabbatar cewa gwamnati ta ɗauki matakai domin a rage tsoratar da yara zuwa makarantu. Misali, kowace makaranta ta kwana wadda ita ce aka yi jin tsoron za a tar da yara killace, an kai jami'an tsaro wadatattu waɗanda za su kai ɗauki ko kuma za su hana wani ya shiga cikin makaranta ya yi barazanar tsaro. Iyayen yara tare da hakimai da manyan garuruwanmu sun ɗauki matakai na ƙara waɗannan makarantu 'yan vigilanti domin a inganta tsaro. Banda wannan, an ɗauki matakai na inganta wurin kwanan yara da kuma bangayen da suka cire makarantun kwanai. An ƙara musu tsawo, an sa musu waya a sama, an sa security light na sharana cikin makarantun, an yi kamar hasumiyoyi waɗanda jami'an tsaron nan da sauran 'yan sintiri za su iya duba su gano abin da zai iya kama makaranta a farmaki. Ban abin da aka ɗauka wanda muka gani ya fituka shi ne ana yin addu'o'i na musamman, ɓangare na tsaro, ɓangare ne mai ma'anoni da yawa. In ka ce siyasa ba ka rasa dalili, in ka ce lalacewa al'umma ba ka rasa dalilin da za ka faɗa, in ka ce magana ce ta neman kuɗi da bala'in nan ba ka rasa abin da za ka faɗa. domin dalili mutane da yawa iri-iri an same su cikin wannan sabgai, an samu bata gari, an samu matasa ƴan kwaya, an samu barayi, an samu ƴan siyasa ciki, an samu ma'aikatan gwamnati ciki, a wurare an samu masu addini ciki, a wurare an samu magabata ciki. So kowane bangare ka dauko na tsaron nan na Najeriya yana da dan abin da za ka iya faɗi saboda an samu irin wannan abun a cikin waɗannan barayi ko kuma waɗannan kidnappers ko kuma waɗannan banditi. So duk bayan da za ka iya faɗa ko kuma za ka iya danganta wannan matsalolin da ke faruwa tun da an samu ɗaya to kana iya ba da misali cewa da kwai irin wannan a cikin wannan matsalar ta tsaro da ta'addadi bangaren arewa. To haka kuma ba ka rasa ƴan siyasa ciki.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na wannan makon, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Godiya ta musamman ga ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam, to shi mara ilimin fa ko hangawa. Mai ilimu ya san martaba ga mutum.